Dawu da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sararu assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a kasar kuma Ghana a Kumasi za iya zuma Alpha Radio ko kuma yanzu haka a jiye mu ta Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Hafsat Maina Muhammad
da kuma Ni Usman Ahmad.
A yau Talata 17 ga watan Oktobar shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne akan bawa yara masu bukata ta musamman ilimi a Najeriya da Niger, inda muka faro jin tattaunawa a makon da ya gabata, inda kuma za mu karasa wannan tattaunawar.
Akwai masu hannu da su ne su dinga agazawa, ku dinga taimaka musu ko kayye ka sai in ka gani wanga miskini ne ka taimaka mai, ko kayye ne ka kawo mai kace zai ka ba yaranka su yi karatu, wallahi ka taimaka ma rayuwar shi kuma kai gini abinda ko ka mutu insha Allah yaron na iya samu ilimi lada kana samu muna ga kira ga mutane a taimaka.
Bayan tattaunawar nan daga Niger, za mu tattauna da ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a maganar ilimi a Najeriya, sai kuma amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter.
Tambayar da muka muku a shafin na Facebook da Twitter kamar yadda Hafsat tace, ita ce shin me kuka sani a baya kenan game da ilimin yara, amma kuma yau sai muka tambaye ku shin menene zamu domin samun mafita akan wannan al'amari.
To sakon farko daga Umar babban yaya sabon gida yace tabbas karatun yara a Najeriya da Niger sai gwamnati ta tashi tsaye domin inganta musu karatun. Sai kuma sako daga Saifullahi Abu Dan Musa yace idan ana barin yaro na tafiya makaranta da yunwa to babu yadda za a yi ilimin sa ya inganta, dan haka ciyarwa ma na ɗaya daga cikin abin da ke kyautata ilimi. Sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe in na fahimce ku taimakon yara karatu a kusan a ce ya zama dole mu ma a taimaka mana kamar yadda iyayen mu suka yi, saboda haka muna kira ga iyaye da mu daure mu ga mun ba mu ƴaƴan mu karatu mai kyau, ku huta lafiya. Sai sakon Mansur Hamza Daura yace yau da gobe gaskiya wannan aiki ne da yara ta kan hukumomi, sai dai a yi kira ga su hukumomin da su taimaka wannan bangare domin samun ilimin wannan bayan Allah masu larura. Gaisuwa ga mai gabatarwa, ku tashi lafiya yau da gobe. To sai kuma Raba Salisu Muhammad Daura yace salamu yau da gobe. Hanyar da ta dace a taimakawa na kasassu su yi karatu shine tallafi. Tallafin ko ya shafi gwamnati da kuma masu hannu da shuni, wanda ya kamata a ce an dau nauyin karatun su tun daga primary har zuwa jami'a kyauta. Ku tashi lafiya yau da gobe. Sako na gaba kuma ya fito ne daga gurin Malam Aminu Mai Albasa yace to alhamdulillahi gaskiya wannan maudi abin dubawa ne, dan haka gaskiya ya dace gwamnati ta yi kokarin magance wannan matsalar. Sai kuma Amsama Alilawan yace assalamu alaikum yau da gobe. Ai dama akwai tsarin karatun su cikin curriculum na Najeriya, wato jadawalin karatu Najeriya kenan. Sai kawai hanya mai inganci ita ce hanyar karantarwa ta zamani, wato amfani da kayan koyarwa ta zamani kamar internet da na'ura mai kwakwalwa da sauransu. Ita kuma Fatima Musa da ƴar uwarta Aishatu Musa daga Barikin Ladi jihar Plateau suka ce assalamu alaikum yau da gobe. To wallahi ya kamata gwamnatocin kasashen Najeriya da Niger da ma masu hannu da shuni su taimaka wajen ci gaban karatun yara masu bukata da taimako na musamman Muna gaisuwa Usman da Safinatu da Maryam.
Yau
Hadda Hafsa. Yau Mama Hafsa. Sai Sammani Abdullahi Pan shekara Allah sa na faɗi sunan daidai. Yace kawai gwamnatocin mu su ji tsoron Allah ayi da gaske ai waiwai masu bukata ta musamman a taimaka musu da ingantaccen ilimi maimakon a bar su akan tituna cikin birane suna barace-barace.
To Allah ya sa wanda aka yi domin su sun ji Maryam da Hafsa sai mu dan dakata annan saboda lokaci.
To yanzu bari mu saurari karshen tattaunawar da iyayen yara masu nakasa wadda wakilinmu Yusuf Abdullahi ya mana daga Niger game da yadda ilimin ƴaƴansu masu bukata ta musamman yake.
Allah saido akwai na kasasun da suka kwammaci ƴaƴansu su yi bara maimakon zuwa makaranta musamman ma idan aka yi la'akari da yawan kawo-kawo wasu ba za su iya hakurin wannan ba.
Kasan kuma wannan dole sai dai hankuri. Tunda da yanzu yau an ce yaron kai kawo, gobe an ce kawo, dole nasu in ka kai wurin metrikin ko wani abin kwakwatamta mishi shi mai lizayi ne. Ya kamata yaron nan ko shi na tambaya bai kamata ma shi tambaya wani yaro. Tunda ya san da lamarin wanda ma'ayinan shi suke.
Malam Sumaila Giwa, kai kuma akwai wani kira da za ka yi wa malaman makaranta musamman ma kan abin da ya shafi cigaban ilimin ƴaƴanku?
Kira da agare mu sai abin da muke gaya musu su dinga taimaka muna saboda in ba mu da al'ubaninsu ma wani mutane suna taimaka muna kenan su ma su kama su taimaka muna rayuwar ƴaƴan namu su tashi su ma su yi abin gas. In dai suna kula muna da su suna kama muna suna taimaka ka gani yaro ko yaro yana da wani abin ga in suka kira yaro suka ce mai habbawa ne. Bai kamata ka yi kaza ba, ya kamata ka duba tausayin baban naka, ina gani babanka da ke kawo ka, ya kamata kai ma ka yi kaza. In suna taimaka muna da wannan dole yaro wani lokaci sai ya ce maganan gada ana gaya min, ya kamata in bi hakan ga yana abin ga. Kira da muke yi musu kenan yaranmu su dinga yi musu galgadi, su kwatanta musu, ka duba yanda mahaifinka yake. Ba wani matsala bane in ka kwatanta ma yaro, yaro ka duba fa, kar ka bi waɗansu wanda ba ubaninsu masu hannu da suni na kanka ce kai ma ka yi irin halin su bai da kyau gare ka kai bai ma kyau ka bari kai abin da wannan gaskiya muna kira gare su su dinga gargare mu na yaran mu a haka nan su kwatanta musu. Eh wannan kira ina yi musu su kuma bayancin wannan kuma a dinga kula da mu a taimaka kuma ba a cewa taimako ko kula da dan adam sai gwamnati akwai masu hannu da suni su dinga agazawa. Ku dinga taimaka musu ko kai ka sai in ka gani wanga miskini ne ka taimaka mai ko kai ne ka kawo mai kace zai ka ba yaranka su yi karatu wallahi ka taimaka ma rayuwar shi kuma kai gini abinda ko ka mutu insha Allah yaron na iya samu ilimi lada kana samu shi. Ya kamata a dinga tuna da wa'annan muna ga kira ga mutane a taimaka. Yawan kawo-kawo nan da ana fade shi wani lokaci ran mutum ya yi abin ga amma in mutum ka tuna da ɗan nan naka kana so ne ya tashi ya kula da kai wallahi ko za ka je ga wani ɗan uwanka ne ka ce mai wane ya kamata ka taimaka min kai ka samo min kaza an ce in kawo ekol wuri kaza. Dole mutum yana neman shi.
Yawan kawo-kawo bai kawo muku cikas ga tafiyar ilimin ƴaƴan naku?
Abin da ya sa ba bai kawo ba ne, yana kawo saboda yau in ina da in bada wani aka tambaye shi in bai da ka gani bai yi to in baka da in aka ce yaro baka kawo in bai kawo bai zuwa ya zo ya yi maka kuka baka da ya za ka yi ba sai ka ce yaro i zaman ka ba. Dole mutum ya ce yaro ya zama shi amma dole wannan duma kawo-kawo nan in suna in aka samu an hidda shi yana ma kowa kyau kuma yaro in dai ba a ce mai kawo-kawo don akwai waɗansu yaro in ya zo ya tambayi baba yau bai ba shi ba gobe ko an ce mai ya kawo bai zuwa makarantar fa. Amma bai zo kuma ya gaya ma baban. To ka gani ya shiga hanyar bai da kyau kenan, ya shiga wannan hanyar kuma kenan.
Madam, a yanzu me kuke bukata cikin gaugawa domin inganta ilimin ƴaƴan da kasassu na wannan makaranta ta da ya sai mutum?
Mun samu kayan aiki, mun samu class, ko rufa dai a yi muna. Mu da an yi muna ban mu tambaya kowa tun da RTT ya dauki sar jikinmu. Kenan da mun samu gwamnati ma ya yi mana rumfa ko ya yi mana class babu abun da muke tambaya uban yara sai kawai su ta yi bara su bar muna yara. Yara abun da gare mu kowa ne yana kawo dala goma goma nan sai su kawo muna mu ba mai tuwo ta gama
akwai abinci da kuke mai
akwai abinci da muna yi tunda da sun tayi sai mun yi sai mun yi katar zar sannan mu sabka lokacin nan ne uwaye duka sun taho kowa nana sai mu saki yara kowa ya tai gidan shi to sai mun yi musu tuwa da dala goma nan za mu gama mu yi tuwo abun da yayi saura mu aji da wata ya mutu mu gani kuddin da yayi saura sai mai tuwo ko ya dauka kuddin nan ne kuddin biya mai tuwon
to ku ina maganar albashin ku wake muku albashi wake biyan ku
mu RTT ne yana ba
RTT wato wani gidan television ne ya doki nauyin
yawin karatu
mu albashin ku
tenere ne ya dauki wanga to shine
malamai nawa ke da kuke cikin makarantar
mu biyu ne
kuma
da gaddiyan guda da mai tuwo
ku duka biyon gidan television na tenere shi ya doki nauyin albashin ku to kenan banda gwamnati kenan su ma masu hannu da shuni suna iya kawo nasu taimakon ko
su ma akwai wadansu da suna zuwa suke sun dauka to da sun tayi ba mu ka gane su akwai wadansu da suna zuwa suke su ne za su zo su yi mun class su ne za su zo su yi mun rumfa sun zo sun yi maganan su sun tayi dai
yanzu dai inda an gina muku makarantar aka kawo muku
tabli
shikenan ku abin da kuke bukata
shikenan abin da muna bukata sai abinci na yara mu ma abun nan ko an dauke mu kaman kwantara cikin metrori ni kwantara ai da mu mana
kaman malaman ga na kwantara ge da ake doka ya kamata kuma
a
sa ku ciki
ciki
gaskiya
bare ma muna godiya ma RTT amma muna fata a sa mu cikin ɗan kwantara
to a duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar dai da kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko akwai Sumaila Giwa shugaban wata kungiya ta guragun birnin Yamai da ake kira Alƙawali akwai kuma Saidu Jumarau yana ɗaya daga cikin mambobin kungiyar na kasassun birnin Yamai akwai kuma Madam Kalilu Maryama shugabar wata makarantar AN na kasassu dake wata unguwa da ake kira Kware ta Gi a nan birnin Yamai a madadin su da Nasiru Tankare da ya hada mana sauti ni Yusuf Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na
murya Amurka
ka kara samu shi
shine ai
magana ya kare to kafin mu je ga abin da ke gaba a cikin shirin bari mu saurari wannan wakar daga bakin Jibril Jallatu a Kaduna
to ina ga injiniya ta makale masa
ko kuma Jibril ya je kasuwa ba
to ba damuwa ai
wannan ina tunanin tattauna wannan na Yusuf Abdullahi ɗaya daga cikin da yake da diyame na kasa
ya wanda tun awancin kan
ya fara magana kaji yanda yake magana yana alfahari da
diyar
ya ce yaran nan da ji da hausa ya yaran da na faranta min rai
musamman yace an yi jarrabawa sannan suna wucewa kisa awancin sati yake magana cewa in suka ga gida sai ta ce baba in kana da rai insha Allah sai ka shiga wannan
Allah sarki
tabbatar
wayo kaga soyayya tsakanin uba da mahaifin
to da fatan masu ruwa da tsaki zasu taimaka wurin ƴaƴan nan su dinga samun ilimi yadda ya kamata
sai kuma abin mamaki kaga yanda Niger a cikin kasashe yana da tumbali ga ilimin mata
ba
suna an ba su a baya sosai kashi 17 cikin
100 ne
kawai suke da ilimi to kuma banda haka ya magana na kasa ya rama na kasa to shi ga iyame na kasa amma duk ya bata ilimi so abin
to Allah ya sa shi abin da ya dace
amin
bisa wannan batu ne na ilimin yaran masu na na kasa din muka tattauna da ɗaya daga cikin shugabanni kuma shugaban guragun jihar Kaduna domin mun so mu sami maganar yadda zamu tattauna da hukumar bada ilimin bai daya abin ya tutura amma ga wannan a madadin waccan. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi.
To da wa muke magana cikin shirin yau da gobe?
To kuna magana da Comrade Rilwanu Muhammad Abdullahi, shugaban kungiyar guragun jihar Kaduna.
To Comrade barka da warhaka.
Barkanku da warhaka.
Yawwa. Makon da ya gabata mun faro magana akan ilimin yara kanana masu bukata ta musamman ko guragu ne su koko makafi ne ko ma wata irin bukata ta musamman suke da ita a jiki. Shin da farko me zaka ce game da ilimin yara masu nakasa?
Wato ilimin yara na yara masu nakasa abu ne mai matukar mahimmanci musamman a arewacin Najeriya, wadda ni a fahimta ta da kuma irin hangen da nayi, in har gonotucin musamman gononi 19 suna bukatan su kawar da barace-barace a arewacin kasan nan da ya danganci mutane masu nakasa, to ina gaske sun ba mu ilimi titiko musamman na mutane masu nakasa. Kuma shi ilimin ya ma bambanta tsakanin yara masu nakasan ido da masu nakasan kunne da kuma musamman guragu. Kaga abinda gurgu ke bukata a wajen karatu ba shi mai nakasan makanta yake bukata ba, ko kuma kurma yake bukata. Ina ga gwamnati ya kamata su fahimci wannan. In suka fahimci wannan, to ina ga za su iya gano bakin zarin yadda za su iya magance matsalolin da yara masu nakasa suke fuskanta wajen samun ilimi a Najeriya musamman a arewa.
Idan aka ce za a baka misali kai nan a ce bari a baka dama a ce tsara yadda za su yi karatu, ya zaka tsara?
Wato in har kamar yadda kace a bani dama tsara yadda za su yi karatu, kaga babban abin da zan duba akwai na ƙasa kusan mun raba shi kusan kala 6 ne mu musamman a Najeriya a kungiyanci. Amma wasu sukan kasance ɗaya da juna. Yanzu in zan fara dole ne in yi la'akari da mutumin da ke da nakasan gurgunta da makanta da kuma na rashin ji. San menene bukatan mutumin da ke da gurgunta ke da bukata? Kaga mutumin da ke da gurgunta bukatan shi bai da yawa, bai kai na kurma da makaho yawa ba. Yau shi in mutumin da ke da nakasan gurgunta zaka iya hada shi da kowa ya karatu. Amma kusan abu biyu ne zaka mai tanadi. Na daya ya kasance yana da keke ko kuma abin da zai dauke shi daga gida zuwa makaranta. Na biyu ya kasance inda zai shiga aji, in ya zo ba sai wani ma ya tallafa masa ba, shi zai iya tura kanshi akan keke ya tafi makaranta ya shiga aji ba tare da matsala ba. Saboda mun yi bincike akwai yara da dama waɗanda suka fara girma matukar ba wannan abun hawan kusan karatun su na tsayawa. Kaga in gwamnati ta yi la'akari da wannan, kaga su an magance nasu matsalan. Sannan ka koma ka zo kuma bangaren su masu makanta. Masu makanta suna da kayayyaki waɗanda masana masu ba da ilimi ta musamman sun san kayayyakin, sun fi ma kusan guda 10 ko 30. Yau a talauci dole ne yaro ya iya buga typewriter musamman manual typewriter din nan. Yanzu ma zamani ta sauya, yawancin su in kin makaho ya hawo ka computer zaka ga kaman ma bi da makanta. Kaga su nasu ya fi na guragu tsada. Sannan ka koma kusan su kurame, su ma nasu bai yi tsadan na makafi ba. Saboda su musamman suka samu wannan littattafan irin nasu da kuma ka koya musu yadda za su iya magana da hannu, tunda magana su da hannu yake.
Ina tabbatar maka maimakon aji suna ta kaman
da hannu suke magana.
Ihun nan sai aji sun daina ihu, sai dai hannu kawai.
Jawa sai dai hannu, to kaga nasu ya bambanta. Kaga shi yasa dole ne in za a yi maganan ilimi a yi la'akari da wayannan abubuwan da na ambaton aka yi, to ina tabbatar maka za a iya samun sauki. Kuma yara masu nakasa in aka samu shekara 1 zuwa 6 sai kaga a wayi gari an riga an cusa musu son karatun nan. Za su samu, za su kyamace barace-barace ma da ake yi.
Ba sai ma an zo an ce ka koyi ba dole.
Ba sai ma an ce ai kusan ni in na ga wani suna kafa dokan hana bara, kusan suna bata ma kansu lokaci ne. Ba su kamo hanyar da za su hana baran ba. Amma wayannan bayan da nake gaya maka aka yi hakan, ina tabbatar maka sai an wayi gari. Matukar mutum ne mai nakasa a gan shi a ce zuga sadaka, ko da yake yanzu ma barace-barace an kwace a hannun daga sassu.
Eh, me kake nufi?
Eh, a to yau baran nan ka musamman ran shekarun baya da ka bar Najeriya ba ma an ka bara ta zuwa America. Zaka iya rubuta littafi akan masu barace-barace. Yau mata suna bara, matasa suna bara, masu akwai baran yan siyasa wanda suke hana ma'aikata aiki da sauransu. Yau kaga mai nakasa na bara, baran bibi a bashi ₦10 naira 20 ba. Kowa ya san ba su da aikin yi.
Sai baran.
Ya yi wanka, ya shiga babban riga, ya shiga ba shi office kaza da sauransu. Ai bara ce. Amma babban bakin cikin su al'umma da gwamnati kanta ba sa kallon kowa a matsayin mabara ce sai mutumin da ke da nakasa. to wannan bayani da nayi hanya ne da in Allah ya so ya yadda kuma hana baran nan bara dai za a yi hana shi ba
yau dama zan ce to yana dadewa
yawa a fitar da plan cewa daga shekara 1 zuwa 5 muna so mu yi yunkurin samu wayannan su samu yankin su ta dalili kaza musamman ta irin ilimi in aka yi wannan shekarun sai a zo a auna abinda muka aiwatar na wajen ba mutane masu na ƙasa ilimi musamman yaran su me ya kawo mana me ya canja mana wani gudunmawa aka samu wani matsala aka samu sai a magance a daura to ka ji bayani
eh yanzu misali Malam Ruwanu yanayin tsarin karatun da ake da shi a Najeriya ta yaya kuke kallon yara kanana wanda suke da na ƙasa suke samun shi misali zaka cewa akwai primary kamar yadda kace akwai secondary amma zaka ga cewa wani lokaci wahalar da suke sha shin karatun nan da suke zuwa bata lokaci ne koko still dai suna dan dauka wani abu daga ciki
a karatun bai zama bata lokaci ba sai dai har yanzu musamman yunkurin da gwamnati ke yi na bada ilimi na bai dayan nan bada ilimi na bai daya ba matsala bane matukar in aka yi wayannan tanaje-tanajen kamar yadda abun da na ambata maka ai zamu so mu ma mu yi mu'amala da mutanen da ba su da na ƙasa shi ma wannan wani ilimi ne wani karatu ne ta musamman amma yau an waye gari kana so kai karatu kuma an ce bai daya aka hada ka da waɗanda suke da kafa suke da ido to in sai kai da gaske ka samu cikin ɗaliban mai tausayi da zai dinga tallafa maka wajen kai ma samu ilimi kasan aka ci gaba da kuma haka shi kan shi ka takura masa ba zai natsu wajen samun ilimin sa ba
a tsarin da ake da shi din zaka ga cewa yara in suka zo suka shiga makarantar nan zaka ga ana cewa akwai dawainiya akwai wahalar biyan kuɗin makaranta uba ko uwa kila ba ƙarfi sai yayi bara ne zai iya zuwa yayi karatun nan akwai wani abu da kake gan akai zai iya taimakawa waɗanda yanzu suke cikin tsarin da duk da yake tsarin yana nan a gurgunce yake haka
wato in aka zo za a yi wannan tsari yau in akwai gwamnati suka yi bayanin cewa suna ba da ilimi daga primary zuwa aji uku na karamar secondary to matsalan da muke fuskanta a gwamnatanci akan fito da tsari amma wajen aiwatar da shi nan aikin yake su kuma wanda suka fito da tsari ba lokaci ba idan su ba su irin samun lokaci su hanga mun fitar da tsari kaza ina aka kwana ina ake tafiya kusan wanda aka ba su aiwatar nan ake samu akan samu matsalan amma yau da misali a ce yadda gwamnatoci musamman yanzu a demokradiyya suke cewa ɗaya daga cikin campaigns ne za mu ba ku ilimi kyauta da sauransu kan tsaya su aiwatar da shi
kamar yadda ake faɗa tun muna yara ake ta faɗan haka
ake ta faɗa haka kaga an waye gari yau tun da aka kama demokradiyya zuwa yau kusan shekara muna neman shekara 20 kenan yau in dan zo tsaya maka takarar shugaban kasa ko gona campaign din da wancan yayi shine ni zan kuma yi ya kamata a ce ana samun sauyi za a ce zan ba ku ilimi zan ba ku taki zan ba ku kaza ya kamata a ce maganan ilimi an kawar da shi sai kila kawo wata magana kuma daban ba wannan maganan ba
to amma yanzu misali zaka ga cewa idan aka zo irin kamar da kai magana siyasa za a zo zabe za a tattaro kutare guragu makafi duk wani dai mai bukata koda hatsari ya kila kafa su ta fita ya kaga ya nakasa duk irin wannan sai a tattaro su a ce ana son ƙuri'arsa da ƴaƴansa da matansa da kowa nashi amma da motar ta wuce an gama yakin neman zabe sai su ji shiru ku kuma to ba ku taba wani abu akai ba ku ce kai wallahi kuka dawo bana wannan zaben wallahi za ku sha wahala ba ku taba wannan tunanin ba
ta san ba a taba siyasan da ta ɗebe mutane ido rufe kamar wanda aka yi 2015 ba amma alhamdulillahi mutane ba ma mu ba al'ummar Najeriya ma sun fahimce inda aka dosa yanzu haka muna kokarin wayar ma mutanenmu da kai yau in aka ce za a koma siyasa ko kuma zaɓe musamman shekaran da za mu shiga don gugun za ta fara kadawa iya ruwa ne fidda kai duk mutumin da ya zo dole ne za mu zauna mu yi ta a rubuce an sha kai mu a baro mu a haɗu mu tura moto daga bisani a hayaƙi ta baɗe mu da sauransu kuma ƙuri'anmu yana da matukar mahimmanci akwai kuma sirri a cikinta
kuma gashi ƙuri'a ba gurguwa ba ce ba makauniya ba
ba makauniya ta ƙuri'a na daidai ke da na Buhari kaga ita ba abin da ya hada ta da na ƙasa
shi sa ake santa
abin da Buhari zai kada ni ma haka zan kada haka dan uwana mu kawo kuturu gurgu zai kada da sauransu kaga ita ba ta da bambanci sirrin rungumar mutane masu na ƙasa a siyasance shine kamar haka yau yawancinmu muna da mata muna da ƴaƴa muna da kanne muna da surukai yau ni Rilwanu misali nace zan zabi Kabara to ina tabbatar maka zaka samu ƙuri'a fiye da 1000 ta bangare na inda duk mutumin da naje nace masa Kabara nake so in zaba lalle zai za a lalle Kabara nan yana da kishi yana da kishin mutane masu na ƙasa sai ko in na zabe shi muka na biyu Rilwanu muka zabe shi kusan matsalolin da Rilwanu suke fuskanta
za ta warware
zai kai ga ya ya data warware to kaga sirrin da ƴan siyasa basu gane ba bai ba karamin misali Buhari ya fito takarar shugaban kasa to uku ya fito 2003 2007 2011 Allah bai sa ya kai ga nasara ba amma da ya fito 2015 sai aka waya gari aka ce mai ya kamata ya kirkiro wani shashi na masu na kasa yadda za su bi ƴan uwansu su wayar musu da kai isuwar musu da kai akan zaben sa Allah cikin ihun sa wannan lokacin suka kai ga nasara wanda a wannan committee da aka fa naka shi kai takarar Buhari ina ɗaya daga cikin member wannan committee wanda ya jagoranci committee yanzu haka shine mai ba ma
shugaban kasa
shawara akan harkokin mutane masu na kasa
Dr. Ankali
ba ka ji sirrin kenan wanda ba kowa ya sani ba
eh na san yanzu Dr. Ankali eh
ka ji bayani kenan
shin ku kuna tunanin fitowa irin wayannan mukaman saboda wai mai daki shi san inda yake mai yoyo kuma gancewa kanku irin wannan matsaloli na yaudara da kuke kallon ana muku a siyasance
ba da irin wayannan mukaman akwai nasara akwai kuma rashin nasara babban yadda muke kallon shi shine kamar haka na daya muna tunanin cewa gwamnatin da take kai ta san da mu sai dai kuma wani zurin za a bada mukamin ne amma ba za a buda ma wanda aka ba mukamin ya shiga da bukatocin su mutane masu na kasa da karshe shi wanda ya kai mukamin zai dawo ya zama matsala na biyun sa mun wuce karfin a ce yau dan na kasa su miliyan 25 sun taru sun zabi wani shugaban kasa sai a waye gari ba mukamin da za a ba su
sai mai bada
mukami daya ko biyu
shi ma ne mai bada shawara ne yawanci ko a jaha ko a tarayya za ka ga mai bada shawara ake ba ku
ko a jaha ko a tarayya
ban ji minista ba
yanzu dai ina kai plateau ne take da commissioner na
sai jaha plateau
a jahar plateau
shi kadai
kwarai kan
to yanzu ku ba ku fitowa takarar ne
sai mutane muna ganin an kusanta da gwamnati matsalolin mu zai iya kawo karshe
ku ba za ku fito takarar ba
eh muna shirye-shirye haka gaskiya
tunda mai daki shi sai da yake
Allah ya da muna kyautata tun 2019 za a samu nakasassu da dama a jihohi daban-daban waɗanda za su fito takara dan kwanakin baya ɗaya daga cikin mu ya fito takarar kansilo a Gombe kuma ya kai nasara
na tattauna da shi ku kuwaye
Alhaji Umaru
ko
Umaru kwarai haka ne
to mun gode sosai sai Allah ya kai mu wani lokaci Malam Lurwano
to Malam Kabara nagode Allah saka da alheri
Shugaban guragun jihar Kaduna kuma ɗaya daga cikin masu fafutuka kenan wajen ganin ƴaƴan masu na kasa sun sami ilimi yadda ya dace kamar kowane yaro Malama Maryam da Hafsa kuna jin shi dai
ai lady aka ce mata su yi magana da
farko Bature yace
ladies first ko
if you don't have a seat at the table in ba ku da
kujera
mazauni to ina za a je daga gure ku don su masu fito
dole su fito
su shiga wannan siyasa ne yanda su ma za su fitar da
abubuwan da ke damu su
kuma lokacin da nake jihar Yobe da Borno da sauran jihohin arewa muna aiki zaka ga nakasassu wallahi irin rawar da suke takawa
ba kadan
bane kuma zaka ga yara kanana sun zo abin sha'awa yake ba su sai nake tunani yawanci in ce to ni in yaran nan aka inganta ilimin su ba karamin abu za su
ana magana kamar yanzu kin ga magana da shi Lurwani a cikin hirar da nayi da shi kin ga ayi wata magana yake cewa gwamnoni na arewacin Najeriya da suke kokarin sai sun hana bara wani tsari suka fito da shi idan suka inganta ilimin su da kansu yaran ba za su bara ba kuma yace abu ne yayi wata magana mai muhimmanci ce abu ne na ba gobe ba tsarawa za a ce tsawon shekara 5 ko 10 muna son zamu hana bara ta hanyar yin kaza da kaza da kaza
dole ko muna son tsari
saboda ai an yi kokarin cewa za a hana baran amma kuma bai
abin ya titira Maryam shiga mana a Facebook mu ji.
Ai Abdulhamid Bashir Giwa Sobe ce ai ya kamata mu al'umma mu daina rakiyar ƴan siyasa gani yanda suke yaudarar mu. Sai ga wannan Saifullahi Abu Dan Musa ya ce idan har iyaye suna kaiwa yaran su ziyara daga lokaci zuwa lokaci to hakan yana karawa yara kwarin gwiwa
kamar a makarantu kenan.
Kamar ake kai boarding school ko masu wanda ake tura bara ko
almajiranci ya wato kin ga ya kamata dai duka a samu a basu ilimin dai bai daya.
Gaskiya.
Insha Allah wani lokaci indai har muka samu su masu magana ilimin bai dan da ya samu zama a ji mun yi magana da su ko ba yanzu bane yanzu kan dole anan zamu tattara ina mu amma da din
Maryam Bashir Bugaje
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da engineer mu nayo Mr. PH sai wanda ya hada mu da ku a shafin Facebook wato Ibrahim Jarmaini Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya wasan kokowa bata mance ba wasanni na motsa jike dinkin su bata share ba